الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا اللهم ما ينفعنا وزدنا بلدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da azumin Allah a wannan majalisi mai albarka da muke karatu a cikin kitabul tauhid alladhi huwa haqqullah ala al-abid litafi wallafar al-shaykh al-allama imam ahli sunnati wal jama'ati al-shaykh muhammad ibn abdul wahhab ibn sulaiman al-tamimi alayhi rahmatullah wannan karatu muna yin sa a wannan masallaci na tunawa da malamin mu da sunna al-shaykh muhammad kabir ahmad azare Allah ya kasa da rahama masallacin da yake nan bakin tashar yankari a nan cikin garin Azare karamar hukumar Katabun jihar Bauchi Najeriya yau almuru na ɗaya kenan ga watan Safar hijira 1448 wanda kuma ya zo daidai da 17 ga watan 16 ga watan 7 miladiyyar shekara 2026 muna karatu a cikin babin da malamin ya kulla shi kan cewa lallai ya tabbata za a samu wani sashe daga cikin wannan al'umma masu bautar gumaka wanda mun yi bayani cewa wannan al'umma ba ana nufin ummatul da'awa ba ana nufin al'umma na mu duka ba a matsayin halittu na Allah madaukakin sarki wanda ya hada mu'mini da kafiri baki daya ana nufin ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ummatul ijaba al'umma wacce ta amsa kiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato musulmai a cikin musulmai masu da'awar imani za a samu masu bautar gumaka kuma a daidai lokacin da suke haramta bautar wani Allah wannan shine ita ce sarƙaƙiyar da karatun yake gwada mana masu bautar gumakan ba wai sun yarda suna bautar gumaka bane su ma a wajensu bautar gumaka shirka ne amma sun samu kansu a cikin bautar gumaka kuma da sunan suna kan daidai da sunan addini har karatun ya gwada mana cewa zamani zai gwada lokacin da za a yi waɗanda suke da'awar su annabawa ne kuma har ilau da'awar annabtar da suke yi a matsayin su musulmai ne ba da'awa ce irin ta Fir'auna dama kafiri ne yayi da'awar allantaka ba da'awa ce irin ta wanda yake za'ami yake da'awar imani da musulunci kuma yazo da wata shubuhassa da wani tawilinsa cewa shi ma annabi ne za a samu masu gaskata su masu gaskata sun ba wai suna ƙaryata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane a'a suna gaskata manzanci da annabtar annabi Muhammad alaihi salatu wasalam amma suna gaskata kuma annabtar wannan da yake shi annabi wannan sarƙaƙiya ce to shi yasa shari'a ta Allah ce kanomin ka nemi dacewar shari'ar ka wajen ubangiji subhanahu wataala ba wayo bane ba
da yawa masu wayo sun bata, da yawa masu karatu sun bata, da yawa waɗanda suka gaji malanta sun bata. Saboda me? Saboda dacewa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ya yi wa bawansa ya yi rabo, idan Allah ta'ala ya nufi bawansa da bata, to ba shi da mai shirya da shi. Allah kamar azumin shirya. A cikin wannan karatu da muke mun karanta hadisin Thauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, hadisi mai tsawo wanda mun riga mun ji shi, mun tsaya a ƙarshen hadisin yadda yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa wala tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi mansura, baza a gushe ba akwai wasu jama'a daga cikin al'ummata bisa gaskiya kuma Allah yana dafa musu. La yadhurruhum man khadalahum, duk wanda zai aibata su ya tozarta su ba zai iya cutar da su ba. Wato tozarci mai tozarci, sharrin mai sharri, izgilin mai izgili, batancin mai batanci, shunan mai shune, ba zai cutar da wannan tafiya ta gaskiya ba, sai dai su yi ta haushi kamar haushin kare, su yi ta gurnani kamar na kare, su yi ta ihu kamar na mahaukata, amma ba abin da zai canza daga wannan tafiya ta gaskiya, saboda Allah ne maɗaukakin sarki wato ke tare da ita wannan tafiya. Ta haka wanda duk ya tozarta su, a wata riwaya wala man khalafahu, ko wanda ya saba musu yake kuma kawo shubuhohi dan ya kore mutane daga fahimtar su, ba zai iya cutar da su ba. Idan Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaki addininsa, to kamar rana ne, idan ta fito ba wanda ya isa ya kare ta da dukkan wani abin da zai kare. A ce rana an tare ta ba ta haska duniya, ba wanda ya isa, sai dai ya tare iyayen da shi ba zai wahala da ita ba, ya yi rumfa ko ya yi rufi ko ya yi wani abu ko ya sa lema iya shi da wanda ya rufa, amma ya rufe wa al'umma rana saboda shi ma isasshe ne. To kamar haka addinin Allah yake. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan da ke kan gaskiya suna nan akan gaskiya, wanda ya tozarta su ko wanda ya saba musu ba zai iya cutar da tafiyarsu ba, a ta ya ce amrullahi tabaraka wa ta'ala, har zuwa lokacin da al'amarin Allah zai zo shi mai yawan albarkatu maɗaukaki. To wannan al'amarin Allah maɗaukakin sarki yana nufin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari a hadisin zuwan Dujjal da Yajuju da Majuju da batun Annabi Isa alaihi salatu wassalam, daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama. Bayan an yi ɗauki ba daɗi tsakanin Dujjal da Annabi Isa, Annabi Isa ya kashe Dujjal da mabiyansa, Yajuju da Majuju sun zo su sun zama fitina, nan ma Annabi Isa da mala'ikun Allah sun yaƙe su, an halakar da Yajuju da Majuju, amma saboda tsabar yawansu sun riga da gawawwakinsu sun cika gari ta ko ina gawarsu ne, ba masakar tsinke, saboda yadda suka yi mutuwar tsaka. Allah maɗaukakin sarki zai wato aiko waɗansu halittu da za su zo su kwashi gawawwakin, wasu tsuntsaye su ɗebe gawawwakin, sannan ya saukar da ruwan sama, ruwa ya tafiyar da maiko da datti da jini na gawawwakinsu daga ban ƙasa. To a wannan lokacin kuma sauran waɗanda suke da imani sai Allah subhanahu wata'ala ya aiko wata iska mai sanyi mai dadi, wannan iska sai ta dauke su, ma'ana wannan iska sai ta kashe su, sai zama babu wani mumini ko mutumin kirki da ya saura a ban kasa, duk sauran waɗanda suka rage kafirai ne kuma masharrantan al'umma a ban kasa, to a kansu ne kiyama za ta tashi. Kenan wannan hadisin yana gwada mana cewa mumini na kirki ba zai ji busa kafan tashin alkiyama ba. Waɗanda busa kafo na tashin alkiyama zai same su, to su ne mafiya sharrin halitta a ban kasa. A wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala taqumu sa'atu illa ala shirarin khalq, alkiyama ba za ta tsaya ba sai akan masharrantan mutane. To nan fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan wato kungiya da ke kan gaskiya Allah zai ci gaba da dafa musu da tallafa musu, ba za a iya cutar da tafiyarsu ba har al'amarin Allah ya zo. Malamai suka ce to wannan shine al'amarin Allah din. Al'amarin Allah wato lokacin da Allah zai kawo ƙarshen rayuwar mu'minai da mutanen kirki a ban ƙasa. Kuma wannan ita ce, wannan shine abin da malamai suka yi sharhi da shi faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallama, la yadhurruhum man khazalahum wala man khalafahum ila qiyami sa'a, wanda ya tozarta su ko wanda ya saba musu ba zai iya cutar da su ba har zuwa tashin alkiyama. Kaga in kaga an ce ila qiyami sa'a, zuwa tashin alkiyama, zaka dauka cewa da su za a busa kafo. Amma malamai sai suka ce abinda ake nufi a riwayar ko a hadisin ila qiyami sa'a, abinda ake nufi shine lokacin da tasu kiyamar za ta tashi, domin duk wanda ya mutu ya masa shi ta tashi, tunda ba zai dawo a yi da shi ba. To lokacin da Allah zai aiko iska ta halakar da su, to su lokacin ne alkiyamarsu. Don haka daga nan tasu kiyamar ta tashi, sai ya zama abin da ake nufi da ila qiyami sa'a ai zuwa lokacin halakar da su, wanda kuma lokacin yana makwabtaka da tashin alkiyama, ba da jimawa ba za a tashi kiyama, domin lokacin an riga an yi alamomin tashin alkiyama mafi yawa sun gabata, manya-manyan alamomi waɗanda dama da sun fara zuwa kiyama ta zo, to mafi yawa sun gabata. Ala ayyi halin, wannan hadisi ya kunshi abubuwa da yawa, kuma wannan shine ƙarshen hadisin. Saura kuma mas'aloli da malam ya saba ya kawo a ƙarshen kowane babi. Malam ya ce fihi masa'il, wannan babi da muka karanta cikinsa akwai mas'aloli. Al'ula, mas'ala ta farko, tafsiru ayatin nisa'i, mun ji fassarar ayan nan da ke cikin suratul nisa'i, shine fadin Allah madaukakin sarki, alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat tawuti wa yaquluna lil ladhina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila, ba ka ganin waɗanda an ba su wani kaso na littafi daga littafin Allah sune yahudawa da su ma an ba su at-taura, amma suna imani da aljibt da tagut, kuma suna cewa waɗannan suna nuna kafirai cewa kafirai sun fi mummunai kyakkyawan tafarki, kafirai sun fi mummunai kasancewa akan shari'a. Wannan ayar mun karanta ta, mun yi bayanin ta daidai gwargwado. Sannan asaniya, mas'ala ta biyu, tafsiru ayatul ma'ida, mun ji fassarar ayar da ke cikin suratul ma'ida, shine fadin Allah madaukakin sarki, qul a'unabbi'ukum bi sharrin min zalika masubatan 'inda Allah, man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل. Allah madaukakin sarki yake cewa kace shin na ba ku labarin waɗanda suka fi mummunan sakamako a wajen Allah, to dukkan wanda Allah ya tsine masa kuma ya masa fushi sannan ya mayar da su burara da aladu kuma ya bauta wa gumaka, to wannan shine mafi sharrin wanda zai samu mafi munin sakamako a wajen Allah ranar kiyama. Ita ma wannan aya mun karanta ta, mun yi bayani a kanta. As-salitha, mas'ala ta uku, tafsiru ayatul kahfi. Mun ji fassarar ayan nan da ke cikin suratul kahfi. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alayhim masjida. Waɗanda suka yi rinjaye akan al'amarinsu suka ce abin da ya fi kamata kawai shine mu gina masallaci a kansu, wato a kan gawarwakin ashabul kafi. Ita ma wannan aya mun karanta ta a farkon wannan babi tare da bayani daidai gwargwado. To waɗannan ayoyi guda uku malam ya kawo su a wannan babi tare da fassarar su wanda yake gwada maka ina ya dosa a cikin wannan babi. Sai dai sauran manufofinsu suna bayyana cikin hadisan da ya kawo, tun daga hadisin Abu Sa'id Al-Khudri zuwa dogon hadisi na Sauban Maula Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da muka karanta daga ƙarshe. Ar-rabi'atu, mas'ala ta hudu, wa hiya ahammuha, wannan mas'alar kuma ita ce mafi muhimmanci daga cikin su. Ma ma'anar imanu bil jibti wa taghut, mun ji me ake nufi da ma'anar imani bil jibti wa taghut. Hal huwa i'tiqadu qalbin, shin imani da jibtu da taghut din nan huwa i'tiqadu qalbin, wato kudiri ne kadai a zuciya, aw huwa muwafaqatu ashabiha, ko kuma shine wato dacewa kamantacce niya da ma'abuta jibtu wa taghut ma'abudha wa ma'rifati butlaniha, tare da kyamar hakan din da kuma sanin cewa barna ce ƙarya ce. Abinda malam yake nufi anan, kamar yadda na fara mana mukaddima a farkon karatu, cewa ana magana ne akan duk wannan babin, yana magana ne akan fa masu imani, kai ka iya cewa duk littafin ma yana magana ne akan wato halin bata da masu imani ko wasu daga cikin masu imani suka samu kansu, ba magana ne akan abinda kafirai suke yi ko abinda mushrikai suke yi ba. Ana magana ne akan halin bata da masu wasu daga cikin masu imani suka samu kansu na rayuwa a cikin shirka ba su sani ba, a tsammaninsu suna kan imani, rayuwa cikin kafirci, aikata ayyuka na shirka da aikata ayyuka na kafirci, wanda suke fidda su daga da'irar musulunci ba uzuri, suke fidda su daga da'ira ta tauhidi ba uzuri, duk ba su sani ba, su a matsayin masu imani su. To shine anan malam a mas'ala ta hudu yake cewa mun ji ma'anar imani da jibtu taghut, wato tsafi da kuma wato abinan gumaka. To shin i'tiqadi ne a zuciya abinda ake nufi da imani da jibtu taghut, imani da tsafe-tsafe da kuma wato bautar wanda ba Allah ba, shin imani da hakan din yana nufin ya takaita a iya kudiri ne a zuciya, sai ya zama ana magana ne kadai akan mushrikai kafirai, ko kuma ya hada da wato kamantacce niya da kuma dacewa da waɗanda suka yi imani da jibtu da taghut, tare da cewa kuma masu koyi da su din sun kyamaci tsafi sun kyamaci bautar wani Allah, amma sun samu kansu kuma suna daidai da masu bautar wani Allah, suna daidai da kansu da masu tsafi a aikace. To shin ana nufin sai wanda ya kudura imani da tsafi da bautar gumaka shine kadai yayin imani da jiddu da tsafi, ko kuma duk wanda ya samu kansa a aikace yana aiki irin na masu imani da tsafi, a aikace yana aiki irin na masu imani da bautar gumaka shi ma ya shiga ciki? Amsa shine eh, haddashi shine sakon. Amsa shine haddashi. Duk wanda ya samu kansa a aikace ya zama yayi muwafaka da ashabul jibti wa tawut, shi ma yayi daidai da matsafa, yayi daidai da masu bautar gumaka a aikace. To ko yana kin tsafi a zuciyarsa, ko yana kin bautar gumaka a zuciyarsa, tunda a aikace ya samu kansa a ciki, to shi ma yana tare da su, shi ma yana cikin imani da jibtul tsabut. Wani abu mai kama da wannan da ina jin mun karanta shi a baya, wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo shi wajen manzon Allah alaihi salatu wassalam, sai ga shi da sarka, tare da shi akwai sarka wacce take da tambari na cross, na salib. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta masa wata aya, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Manzala sama sai karanta masa wannan aya, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah, suriki malaman su da kuma masu bautar cikin su arbaban a matsayin alloli, min dunillah kuma bayan Allah. Ka dubi yanda suka riki malamai alloli, ka dubi yanda suka riki masu bauta alloli, min dunillah suka bar Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, ko ba umarce su ba sai da su bauta wa Allah guda daya, la ilaha illa huwa, babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi kadai, subhanahu sarki ya tabbata gare shi, amma yushrikun gabarin abin da suke kwatanta shi da shi na shirka. Ali ibn Hatim yana jin wannan aya sai ya ce, ya ma'aikin Allah, ba fa bauta musu suke yi ba. Yana bada kariya, tunda aya cewa ta ce ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah, sun riki malaman su da masu bautar su alloli kuma bayan Allah. A yanzu in kace ka samu dan dariƙa kace ya riki malamin sa Allah, to zai ci ma ƙarya kake, ko haka ba? Ce zai ci ma ƙarya kake. Wancan satin ina jin na gaya muku, wancan satin ko wancan satin nake gaya muku, na ji sharhin wani malamin Shi'a yana tawilin ya Hussein da suke cewa, yace ana ce musu sun mai da Hussein Allah, to waye gaya muku mun mai da Hussein Allah? Ku kun fi mu sanin abin da muke yi ne? Ai kafin ku ce mun mai da Hussein Allah, ya kamata ku tambaye mu me muke nufi. In mun ce muku muna nufin shi Allah ne, to shikenan kun ji daga bakin mu. In kuma mun ba ku wata amsa daban ba wannan ba, to ya rage naku wannan kuma. Amma ba ku ji daga bakin mu ba ku ce mun mai da shi Allah. Sai ya mayar da abin rigima da fada. Ma'ana yana so ya isar da saƙon cewa su ba su mai da Hussein Allah ba. To ba wani wanda za ka same shi yana musulmi, yana da'awar musulunci, yana da'awar imani, da za ka same shi dumu-dumu a cikin shirka ka ce masa wannan shirka ne, yadda ba zai yadda ba. kace masa ya maida shehin sa Allah zai ce maka ba haka bane, kace masa ya maida gausi Ubangiji zai ce maka ba haka bane. Kwatankwacin haka ne Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai aya ya koro, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah, ga irin ta nan sun riki malaman su, sun riki ababen abin, sun riki masu bautar cikin su a matsayin alloli kuma bayan Allah, arbaban iyayen gida kuma bayan Allah. Sai ku yi zabura sai ce ya mahaikin Allah ba ku bauta musu suke yi ba, ba sa bauta musu, ba su dauke su alloli ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce amma dakata, ba su halatta musu haram suka karba ba? Yace eh, wannan haka ne. Yace ba su haramta musu halal suka yadda ba? Yace wannan haka ne. Yace ba tilka ibadatu, yace bautar su kenan, bautar su kenan. Allah ya sa mu cika da imani. Hadarin shirka yana da yawa, to ba za su yadda ba. Su ma za su ce maka bautar wani Allah shirka ne, haka za su ce maka. Su ma za su ce maka bautar wani Allah shirka ne, amma kuma suna bautar wani Allah. Kenan a za'aminsu, a da'awarsu, a zuciyarsu suna kin bautar wani Allah, kuma sun yadda bautar wani Allah fasadi ne, barna ne, butlan ne, sun yadda. Shi yasa malam yake ce maka shin sai mutum ya kudura a zuciyarsa cewa jibtu da tagutu Allah ne kafin ya zama ya yi imani da jibtu da tagutu, ko kuma ko da a aikace ya yi daidai da masu bautar jibtu da tagutu shi ma ya shiga cikinsu? Amsa ita ce eh, ko a aikace ya yi daidai da su shi kenan. In ba haka ba, to me amfanin hadisin Abu Sa'id da muka karanta a baya, la tattabi'unna sanana man kana qablakum? Manzo sallama ya ce wallahi za ku bi hanyoyin waɗanda suka gabace ku, kuma ba dan wai kun yadda kun zama Yahudawa ba, ba wai kuna da awar Yahudanci ba, ba wai kuna da awar Kiristanci ba, kuna da awar Musulunci, kuma kuna tafiya akan hanyar su. Ai ka ga bata wani al'amari ne mai hatsarin gaske. Yanzu waɗanda suke zuwa coci wajen Kiristoci su je a yi ibada tare da su, su je a yi ibada tare da su, su yi dukkan abin da Kiristoci suke yi a coci, kuma su yi alliance da sunan sun kulla ƴan uwantaka tsakaninsu, suna kuma koyi da junansu akan waɗansu al'amura. Idan ka ce musu su Kiristoci ne ba za su yadda ba, in ka ce musu wannan abu da suke kafirci ne ba za su yadda ba, in ka ce musu suna shirka za su ce maka ba sa shirka. Kuma sun yadda cewa Kiristanci ba hanyar zuwa aljanna ba, sun yadda shirka tana kaiwa zuwa ga wuta, amma za su ce maka ba haka ba abin da suke ba kenan. So a imaninsu su musulunci suke, amma a aikinsu kafirci suke. To ka sani cewa, ko dukkan mu sani cewa, duk wanda ya rayu akan kafirci ko ya sani ko bai sani ba, Allah zai rubuta masa kafirci. Duk wanda ya rayu akan shirka ko ya sani ko bai sani ba, Allah zai rubuta masa shirka. Ranar alkiyama sakamakon kafirci za a bashi, sakamakon shirka za a bashi. Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Shin ko ma ba ku labarin waɗanda suka fi hasara aiki? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, kace shin mu ba ku labarin waɗanda suka fi hasara ayyuka? alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, wadanda suka fi hasara ayyuka sune wadanda suka kare gwagwarmayarsu a rayuwar duniya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, alhalin azatansu suna kyakkyawan aiki. Me yasa Allah ta'ala yace su suka fi hasara ayyuka? Saboda aikin da suka yi a tsammanin su na kirki ne, in su jira na alkiyama ba zai musu amfani ba, za su same shi haba'an mansura, za su same shi kamar karmami, ba zai yi nauyi a sikeli ba, kamar kura da aka sheka ta sama bata da nauyi, ba za ta nauyi, ba aikin su ba zai yi nauyi a sikeli ba. Amma a tsammanin su su suna kan kyakkyawar turba ne. Kaga tsammanin mutum shi nagari ne, to ba zai zama masa uzuri a gaban Allah ranar kiyama ba, sai idan yayi nagarta. Al-khamisa, mas'ala ta biyar, qauluhum innal kuffara alladhina ya'rifuna kufrahum ahda sabila min al-mu'minin, da suke cewa innal kuffara alladhina ya'rifuna kufrahum, kafiran da sun riga da sun san kafircinsu amma suke cewa ahda sabilan min almu'minina, sun fi shiryar tafarki sama da mu'minai. An gane wannan karatu, wannan matsala? Kafiran da suna sanar da cewa su kafirai ne, ba su kafiran ba, ma'ana su waɗannan waɗanda suke tare da mu a inuwa ta da'awar musulunci, sun san cewa waɗancan kafirai ne, amma tare da haka suna cewa sun fi mu kyakkyawan tafarki. Irin halin da muka samu kanmu a yanzu, wannan rarrabewar, akwai waɗanda daga cikin ƙungiyoyin nan na rarraba, akwai waɗanda suke ganin cewa wato kafirai sun fi ahlus sunna shiriya, tunda ku jiyau ne cewa sun sha ba da fatawar da ka zaɓi ɗan izala gwanda ka zaɓi Kirista. Kaga wannan fifita kafirci ne akan musulunci, fifita kafiri ne akan musulmi. Suna cewa haulai ahda min alladhina amanu sabila, kuma su ma 'yan shi'a haka ne, su ma 'yan shi'a sun fi ganin martabar kiristoci akan ahlus sunna. To wannan alqur'ani ya riga da ya tabbatar da haka, an ba su shiriya amma sun yi imani da jibta da tsagutu. Imanin su da jibta da tsagutu shi ne bautar malamansu da suke yi, da bautar shehine da waliyai da suke yi. Sannan suna nuna mummunai, suna nuna kafirai su ce sun fi mummunai shiriya. Abinda muke ciki nan, suna nuna kafirai su ce sun fi mummunai shiriya. Allah ya sani, Allah shi ne shaida. Abinda malamanmu na sunna suka ce mana, idan har ya zama a sallah a masallaci, idan baka samu sallah a masallacin sunna ba, ko kwata-kwata baka samu masallacin sunnar ba, sai masallacin 'yan bid'a. To da ka zauna ba kai sallar jam'i ba, gwanda ka je kai sallar jam'i a masallacin 'yan bid'a. Haka karatun yake a kowane littafi na sunnar duniyan. Suka ce duk wanda yake zuwa sallar jam'i masallaci, saboda masallacin na 'yan bid'a ne, don haka yi sallarsa shi kadai, to shi ne dan bid'a. Shin malamun ba su yi 'yan bid'a kara ba? Sun yi 'yan bid'a kara. Abinda muka gada a wajen malamanmu game da shi'a da shi'anci shi ne, shi'a kafirci, shi an ci kafirci ne a dunkule, amma wani dan shi'a a anguwarku to ba ka da lasisi na cewa shi kafiri ne. Shi an ci kafirci ne, shi'a kafirci ne, amma wani dan shi'a ba ka da lasin da za ka ce shi kuma kafiri ne, domin akwai bambanci tsakanin tafiyar gaba ɗaya kafirci ce da kuma ga wani yana mai yana cikin tafiyar. Domin tafiya a cikin wani tafarki an sha bamban, ko wannan tafiyar ta mutu sunna, akwai wanda yake tafiyar ilimi, akwai wanda yake tafiyar jahilci, akwai wanda yake tafiyar ra'ayi, akwai wanda yake tafiyar gado. To wani za ka samu sunnar ra'ayi yake, amma bai san komai abin da ya sa aka zama ahli sunna ma shi da sani ba. Ra'ayinta yake, to in za ka tine mana hadda shi? Shi da bai san me muke yi ba. Sannan akwai wanda gada ya yi, shi ma bai san me yasa ake yi ba. Kawai ubansa ne ɗan izala, kawai sun yake kai masallacin izala ake ta harkar tare kawai. Amma bai san me yasa ake sunna, me bambancin ahlus sunna da ahlul bid'a bai sani ba. Me aqidar bid'a, me aqidar shi'a, me aqidar tariqa, tijjaniya, qadiriyya, bai san komai ba. Aqidar sunna bai san komai ba. Me ya bambanta sunna da shi'a, sai ya ce maka eh sunna su farin kaya, shi'a bakin kaya. Zalika mablaghuhum min al-ilm, iya abin da ya sani kenan. Don ana tsine wa ahli sunna ka sa shi a ciki, bai san hawa bai san sauka ba. To shi yasa idan individuals ne, idan ɗaiɗaiku ne, to akwai uzurori. Amma tafiyar gaba ɗayanta ta shi'a kafirci ce, amma wani ɗan shi'a a'a tukunna, akwai uzurori, sai sun ƙare uzurorin a kansa kafin a masa hukunci. Jama'a an gane? Wannan ita ce aƙidar mu akan ƴan shi'a, amma muna tsorace musu ainun kuwa. Kuma abinda muka samu a wajen magabata dangane da ɓatar ƴan shi'a, mu dai abinda malamin mu na sunna suka gabatar mana akan shi'a shine zunubai. Wato mai aikata manya-manyan zunubai kaba'ira ya fi ɗan shi'a falala, amma ba kafiri ba. Musulmi mai kaba'ira, tunda cikin magabata akwai wanda aka zo aka ce masa, wato an samu wani ɓarawo mai yawan satar jakunan mutane, to amma yanzu Allah ya shirye shi ya daina sata har ma ya shiga shi'a. Sai ce asha, ku je ku gaya masa ya koma satar jakuna ya bar shi'a. Don haka mu a aqidar mu ta sunna, mai aikata zunubai na kaba'ira to ya fi ɗan shi'a falala. Kun fahimci wannan? Amma ba mu taɓa cin karo da cewa kafiri ya fi ɗan shi'a falala ba. Ai da shi'a da tijjaniya da kadiriya da naqshbandiya da ahmadiyya da wacece wacece waceciya, kowacce ma gaba ɗaya ƙungiyoyi ne na musulunci ɓatattu in ba sunna ba. Kun ga ana sa su a cikin inuwa, inuwar musulunci ne amma da sunan ɓata. So ba ma fifita kafirai a kansu, muna musu kallon musulmai ɓatattu, haka muke musu kallo. Jama'a an gane? Amma su suna fusata, suna mana kallon kafirai sun fi mu ma, ba ma zancen abana daidai buci a sun ma fi mu daraja da falala. To karatunmu abin da yake gwadawa shine lallai akwai waɗanda an ba su shiriya, amma tare da an ba su shiriyar sun zo suna imani da jibril da tagut. Imani da jibril da tagut kuma aikace, sannan bayan suna aikata imani da tsafi, suna aikata imani da bautar wani Allah, to sannan kuma suna nuna muminai suna cewa kafirai sun fi su shirya. So wannan babin yana gwada mana cewa akwai waɗanda saboda tsabar bata suna duban kafiran da sun riga sun san kafirai ne, amma suna cewa sun fi muminai kyakkyawan tafarki. As-sadisa, mas'ala ta shida, wa hiya al-maqsudu bi tarjama, wannan mas'ala ta shida ita ce ma abinda ake nufi da kulla babin, anna hadha la budda an yujada fi hadhihi al-umma, cewa wannan al'amari dole ne ba makawa za a same shi cikin wannan al'umma. Kama taqarrara fi hadisi Abi Sa'id, kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Abu Sa'id a farkon babin, cewa la tattabi'unna sanana man kana qablakum, in dai bauta ne na wani Allah da koyi da Yahudawa da Nasara ba makawa za a same shi cikin wannan al'umma. Don haka wannan al'amarin da muke karantawa za a same shi wannan al'ummar, gashi kuma yana faruwa. As-sabi'a, mas'ala ta bakwai, at-tasrihu bi wuqu'iha, mun ji a fili cewa hakan ya faru, bautar wani Allah ya faru. A'ani ibadatal awsani, malai yace ina nufin bautar gumaka, bautar wani Allah ya faru. Fi hadhihi al-umma, a cikin wannan al'umma. Fi jumu'in kathira, a jama'a masu yawan gaske, masu dumbin yawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam, an ba kuma ta ba a karatun cikin hadisin Tauban da muka karanta, yace wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awsan, kuma kafin tashin alkiyama sai an yi lokacin da wata gugun jama'a daga al'ummata za su bauta wa gumaka. To shine malam yace gashi nan ya faru. As-samina, mas'ala ta takwar, al-ajabul hujab, wani abun ban mamaki da ya fi ban mamaki. Khuruj man yad'i an-nubuwa, kullowar wanda yake da'awar annabta cewa shi annabi. Mithlul mukhtar, misalin wani da ya kullo tun a lokacin sahabbai ana ce da shi al-mukhtar ibn abi ubayd as-saqafi. Al-Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Thaqafi ya bullo a lokacin khalifancin Banu Umayya, lokacin khalifancin Muawiya, ya bulla ya tsalle ya tafi Kufa, dan Shi'a ne. Duk yanda ka karanta tarihinsa, ka je ka nemi tarihinsa a littattafa ko ka buga a Google, ya baka labari wane ne Al-Mukhtar ibn Abi Ubayd As-Saqafi. In ka same shi, in kai rashin dace ka fada hannun ƴan Shi'a, to za su koda maka shi, domin tarihinsa a wajen ƴan Shi'a wani babban waliyi ne, mutumin kirki. Saboda me? Saboda shi ne wanda ya fara fitowa da da'awar gwagwarmayar neman haƙƙin jinin Husaini da gangami, saboda jarumi ne suka ce da kakke mafadaci, amma ga wurtaccen dan Shi'a mai taurin rai ya fito da gwagwarmayar nemo jinin Husaini. Wannan ta sa yake da falala a wajen ƴan Shi'a. So in ka fada hannunsu wajen tarihinsa, za su karanta ma shi waliyi cikin waliyai. Amma in ka samu tarihinsa wajen malamin musulunci, to za a gaya maka Al-Mukhtar ibn Abi Ubayd dan Shi'a ne tantagariya, kuma wanda ya jagoranci juyin juya hali da tada fitina da tada zaune tsaye lallai akan batun jinin Husaini, amma ba alheri ya nufa ba, sai da ya zo ya mayar da kansa annabi a cikin ƴan Shi'a. Kuma sai da aka samu waɗanda suka yi imani da annabtarsa, je ka karanta tarihinsa. Shi yasa malam a nan yake cewa wani al'amari abun mammamaki, fitowar masu da'awar su annabawa ne. Misalin Al-Mukhtar As-Saqafi ma'a takallumihi bi shahadataini, malam yace ƙarin abun mamakin ma tare da cewa yana kalmar shahada.
Eh,
in an ce maka dan shi'a, yanzu muka gama magana. In an ce maka dan shi'a, musulmi kenan ko kafiri? Musulmi batacce. Tare da yana furta kalmar shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sune da kalmomin shahada guda biyu ko yana furta su. Wa tasrihihi bi annahu min hadhihi al-umma. Kuma yana sarraha cewa shi ma ɗaya ne daga cikin wannan al'ummar ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna ar-rasula haqqun, kuma ya shaida cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne. Wa anna al-qur'ana haqqun, kuma al-qur'ani gaskiya ne. Wa anna muhammadan khatamun nabiyyin, kuma ya yarda cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa ne. Amma yake da awar annabta ka jibata. To ita fata haka take, ita fata haka take. Kar ku yi mamaki ko kadan, don yana kalmar shahada guda biyu. Don ya yarda manzon Allah ne, ya yarda alqur'ani gaskiya ne, ya yarda cewa Annabi Muhammad shine cikamakin annabawa, kuma yazo ce shi annabi ne. Kar ku yi mamaki. Ai ita fata da kake gananta, in mutum batacce ne, to kar ka yi mamakin me ya batar da shi. Yanzu ka dubi irin labaran da suke fita daga bakin ƴan malaman bid'a, da rawani da komai ya tara jama'a, ana taron ruwan alwalarsa, ana gautsun zamani, ana wane ne. Amma in ya shararo ƙarya, idan ya kantaro ƙarya, to ka yi mamakin bata batacce? Ai, ba za ka yi mamakin batacce ba. Ba za ka yi mamakin batacce ba. Ran da nake gaya muku na kwanan nan, wanda ya ce suna majalisa, Annabi ya zo shi, yana ganin Annabi ya zo shi, yake shigowa. Ya rasa menene ya hana shi shigowa? Ya ce can sai ya gano, da ya duba sai ga ashe majalisin akwai wani wanda sigari yake sha. Akwai wani wanda yake, wato iya mai shan sigarin ya gani bai dubi makaryatan wajen ba. Allah ka sa mu cika da imani. Kuma da ya tashe shi sai Annabi kuma sai ya shigo. To yanzu wannan za ka yi mamaki in wata ya ce shi Annabi ne? Ai, so musu mone wani ai? Ai, so musu mone? A duk malaman da aka yaba ba su ga Annabi bai je majalisinsu ba, sai irin wannan majalisin ƴan sigari. Aba, duk majalis da aka yi a baya na maluma da suka shuɗe, sai Imamu Malik ibn Anas, sai Imamu Shafi, Ahmadu ɗan Hanbali, duk duniyar musulunci ta yarda su malamai ne. Su Bukhari, su Muslim, aka yi karatun hadisi, malam aka yi karatun hadisi, ga marawaita Qur'ani nan, majalis na Qur'ani, su Ibn Kathir al-Makki, su Abu Amir al-Shami, su Asim da almajiransa, su malam Warshu, malam Qalun, makaranta al-Qur'ani da kakku masu almadrai, aka yi karatun al-Qur'ani da riwaya da qira'at daban-daban, duk irin wannan bai zo ko da yake. Allah ka samu cika da imani. To shi yasa malam yace abun akwai abun ban mamaki. Shi wannan al-Mukhtar da sunan shi ma mummuni ne, kuma yace shi annabi ne. Wa ma'a hadha, malam yace kuma ta duk da haka fa, yusaddaqu fi hadha kullihi, duk kuma an gaskata shi. Duwan tare da ya yarda cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, cikamakin annabawa ne, Qur'ani gaskiya ne, yace shi annabi ne. Amma kuma aka zo ana gaskata shi cewa an yarda shi annabi, kamar yadda dai mutane suke yarda da ƙarerayin nan da ake shatawa. Wannan zai gwada maka cewa duk abin da aka zo musu da shi, in dai bata ne za su karba, inda batattu ne. Malam karabu da batacce, malam rabu da batacce. Yanzu dan Allah, ko kai ne a cikin gari, kaje garin da baka sani ba, ka bata, ka shiga wani lungu sai ka bace, ka kasa sanin gabar, ka kasa sanin yamma, kudu ko arewa, baka san komai ba. Sai ba Allah sai ya ce, kaga ina kake nema? Kace masa guri kaza nake nema. Sai ya ce, ka bi nan. In ka bi nan sai kai haka. Za kai ko ba za kai ba? Za kai. Saboda a cikin bata kake, ba za ka taɓa gane cewa ƙarya ya sharara maka ba, sai ka ci uwar tafiya. In bata ta yi bata kuma bayan ka ci uwar tafiyar ma, in ka sake samun wani, in ya sake nausa ka gaba za ka yi. Hanyar ka tana baya, amma kana ta me ya kawo haka bata. To duk wanda yake kan bata, kar ka yi mamaki idan ana ƙara zulma shi cikin bata yana tafiya. Kar ka yi mamaki. To kar ku sha mamaki da ake sa su a gaba ake sharara musu ƙarerai kuma suna karba. Ku tausaya musu. Batacce shi baya musu. In an ce yi nan, haka zai yi. Baya gane an burma shi. Saboda me? Saboda sun mumbuku mumbuku muyu. Allah ka sa mu cika da imani. Malam yace ma'at tadhil wadih, gashi an zo ana gaskata shi duk da karo a bayyana, gashi nan karo. Yaya kai imani da cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, ce kamakin annaba alqur'ani gaskiya ne karshen littafi, yanzu kuma ka zo ka ce kai annabi ne? Kun ga akwai karo aiko, amma duk da wannan karon sai ana gaskata shi. To kuma ai duk wanda yake wannan zamani cikin wannan al'ummar ya san cewa yan bid'a kullum akan karo suke kira. Karo. Karo. Domin in ba karo ba, yaushe bayan mun gaskata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu, an binne shi har ana zuwa ziyarar kabarinsa a garin Madina, har ana zuwa ziyarar kabarinsa, duk wani musulmi ya yi imani ya gaskata cewa manzon sallama ya rasu kuma yana kwanta a kabarinsa ana zuwa. Amma yanzu wani a Zaria ko a Kaduna ya zare ƙarya, ya ce ya ga annabi a bakin ƙofa kuma a yarda, ai kaga wannan karo ne. Yaya kuma rasuwa da kuma zuwa ƙofa ba fatalwa ba? Yaya zai yiwu? Yanzu in ba duhun kai aka jefa ka a ciki ake so ai wasa da hankalinka ba, ka yarda da mutuwa kuma ka yarda da rayuwa kuma akan rai guda ɗaya. Dodo rudo kenan. To wannan kar ka yi mamaki don mutum ya fada cikin irin wannan abinan karere. Wa kad kharaja al-Mukhtar, malam yace shi wannan al-Mukhtar al-Thaqafi ya kullo fi akhir asri as-sahaba, a karshen zamanin sahabbai. Wa tabi'ahu fi amun kathira, kuma jama'a da yawa sun bi shi. Sun bi shi. Ya mutu a shekara ta 67 bayan hijira. Suka ce Mus'ab ibn Zubair shine ya kashe shi. Aka huta. At-tasi'a, mas'ala ta tara. Al-busharatu bi anna al-haqqa la yazulu bil kulliya. Ammana al-bashir, cewa gaskiya ba za ta gushe kwata kwata ba. Kama zala fi ma madha, kamar yadda gaskiya ta gushe a can al'ummomin baya. Annabawa da al'ummomin su da aka yi gaba ɗaya ƙarewa abin yake, amma wannan al'ummar ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba za gaskiyarta ba za ta ƙare ba. Balla ta zalu alaihi ta'ifa, malam yace a'a ba za a gushe ba alaihi ta'ifa, ko yaushe wannan gaskiya akwai wata ƙungiya ko wata jama'a da take tafiya a kai. To kaga a wannan zamanin wata jama'a ce kake ganin kai a ganin ka take kan gaskiya? Kamata kowa ya tambayi kansa, tunda dai dole Allah ya ɗaukan makansa a kan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa dole akwai wanda suke kan gaskiya. To su waye kai a ganin ka? Kowa ya je yayi wa kansa tambaya, yayi nazari, yayi tunani, ga munan daban-daban, ga munan kashi-kashi, tsibi-tsibi, kowa da irin yadda yake yin nasa. Ka tsaya ka karanci tafiyoyin gaba ɗaya, don Allah ka samu lokaci. Inda da hankalinka da wayanka kaga activities sun kowaɗanne. Kowaɗanne kaga activities sun su. Ko ba haka ba? Yawwa, kaga ‘yan jogulin, kaga ‘yan kaɗe-kaɗe, kaga ‘yan yawon gari, kaga ‘yan sallah da karatu, kaga ‘yan komai ka gani, kowaɗanne ka gani. Ka je ka yi sam da ranka, ka auna da waɗanda ka sani, sai ka fitar da amsa, waɗanne ne a ganinka, tunda an ce dole akwai wanda suke kan gaskiya, waɗanne ne a ganinka. Al'ashira ta goma, al'ayatul uzma annahum ma'a qillatihim, wata babbar aya annahum ma'a qillatihim, cewa waɗannan da ke kan gaskiya duk da ƙarancinsu, la yadurruhum man khadalahu, wanda duk ya tozarta su ba zai iya cutar da su ba, wala man khalafahu, haka duk wanda ya saba musu ba zai iya cutar da su ba. Wannan lallai babbar aya ce da take gwada maka su suwaye. Kaga yanzu wannan mas'ala ta goma, in ka je tunanin naka za ta taimaka maka. Suwane ne ake cin kafarsu? Suwane ne ake cin kafarsu? Suwane ne aka yi ta a kansu? Suwane ne ake musu taron dangi? Suwane ne ake musu sharri, ake musu karerai, ake hada su da hukuma, ake hada su da jama'ar gari, ake hada su da dattawa? Suwane ne ake musu shune? Ka duba gaba ɗaya ka ga. To, sannan kuma da ake musu baya girgiza tafiyar, yiwuwa take yi. Ba wata matsala, yiwuwa take. Ka sa a cikin ma'auninka na tunani in za ka yi. Alhadiyatu ashara, mas'ala ta 11, anna zalika sharta ila qiyamis sa'a, wannan sharadin na za su dore, ba za a cutar da su ba, Allah ya tare, har zuwa tashin alkiyama, ma'ana har zuwa lokacin da Allah zai kawo ƙarshen mummunai a ban ƙasa. Asaniyata ashara, mas'ala ta 12, ma fihinna min al-ayati al-azima, abinda ke cikin waɗannan, wato da abinda ke cikin wannan hadisi na ayoyi masu girma da zamu lura da shi. Minha daga ciki, ikhbaruhu bi anna Allah zawalahu al-mashariq wal-magharib, Allah sallama ya bamu labarin cewa Allah ya yaye masa gabacin duniya da yammacin duniya. Wa akhbara bi ma'ana zalika, kuma ya bamu labarin ma'anar hakan din. Oka kama akhbara, sai abin da ya bada labarin ya auku kamar yadda ya bada labari. Bi khilafil junubi wa shimal, sabanin kudu da arewa, wato yadda musulunci ya ci gabar, yadda musulunci ya ci yamma, ba kamar yadda ya ci kudu ya ci arewa ba. Wannan yana gwada gaskiyar labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhbaruhu bi annahu utiya al-kanzaini, kuma ya bamu labarin cewa an bashi taskoci guda biyu, jajaye da kuma farare, jattaska da farattaska, wato zinare da azurfa. Wa ikhbaruhu bi ijabati da'watihi li ummatihi fil sunnataini, sannan ya bamu labarin Allah ya amsa masa addu'arsa da yayi wa al'ummarsa cikin abubuwa guda biyu. Abubuwa guda biyun nan kada ya hallakar da su gaba ɗaya kwaf ɗaya. Sannan na biyu, kar ya shugabantar da maƙiyansu a kansu su tarwatsa su. Wa ikhbaruhu bi annahu muni'a thalitha, sannan ya bamu labarin an hana shi na uku. Na uku shine su zauna lafiya cikin aminci, aka ce a'a, fitina za ta kunno a tsakaninsu, za su kakkashe junansu, wannan kai hakuri zai faru. Wa ikhbaruhu bi wuqu'i as-sayfi wa annahu la yurfa'u idha waqa'a, wa ikhbaruhu bi wuqu'i as-sayfi, sannan haka ya bamu labarin takwabi zai sauka akan wannan al'umma. Wa annahu la yurfa'u, sannan idan ya sauka ba za a dauke shi ba, idha waqa'a, idan ya sauka ba za a dauke shi ba har zuwa tashin alkiyama, ba za a daina kashe-kashe ba. Wa ikhbaruhu bi zuhuril mutanabbi'in fi hadhihi al-umma, sannan ya bamu labarin za a yi masu ƙaryar annabta a cikin wannan al'umma, kuma an yi ana kai. Wa ikhbaruhu bi baqa'i ta'ifatil mansura, sannan ya bamu labarin wato wata kungiya abar taimakawa wacce Allah ke taimakonta cewa tana nan za ta wanzu za ta ci gaba da wanzuwa wa kullu hadha waqa'a kama akbara mala yace duk waɗannan abubuwa sun auku fa kamar yadda annabi ya bada labari ma anna kullu wahidatin minhuma min ab'adi ma yakunu fil uqul tare da cewa kowanne daya minha ba minhuma ba ma anna kullu wahidatin minha min ab'adi ma yakunu fil uqul tare da cewa kowace daya daga cikin waɗannan abubuwan da suka zo a cikin hadisin kowanne daya wato mafi nisan abinda hankali zai sawara shi me dai kake ganin a hankalin da a hankalinka ne kana ga zai yi amma tunda ba hankali bane hukuncin Allah ne to zai yi kuma ya yi yana kan yuwa as-salisata asharata mas'ala ta 13 hasrul khawfi ala ummatihi min al-a'immatil mudhillin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya takaice tsora cewa al'ummarsa wato batattun jagorori sai ya takaita tsoransa akan batattun jagorori saboda su ne idan suka kowace irin masifa to za ta biyo bayan haka ne ko malamai batattu ko ƴan siyasa batattu ko masu kuɗi batattu su waɗanda suka zama jagorori kuma suka zama batattu to manzon sallama ya takaita tsoransa akan su don dukkan tushen fitina akan su ta kare الرابعه عشره مساله تقوم شاهد تكرشه التنبيه على معنى عباده الاوثان ان جاء هنكلمه da tsokace akan abinda ake nufi da bautar gumaka abinda ake nufi da bautar gumaka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga shirka ko karama ko babba ya tsare mu daga bautar wani Allah akan sani ko akan jahilci ya tabbatar da gadagan mu da ran iyalan mu akan tauhidi da kuma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abinda muka yi daidai Allah ka tara mu cikin ladansa abinda ne kuskure Allah ka gafarta mana baki da wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a bi hudah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan yace shi dan acaba ne a kokarin sa na son samun jami'i yakan yi alwala da wuri kafin lokacin sallah yana kuma daukan mace kuma yayi sallah yana son karin bayani kan alwalarsa to idan ba wai da ka dauke tan ta taba jikinka kuma ka ji dadi ba babu komai a rawarka tana nan alwala ba ta karewa sanadin taba mace sai idan an taba da nufin jin dadi ko kuma ita ta taba mai alwalar kuma ya ji dadi amma in babu wannan to babu komai za ka yi sallaka da alwalarka mutum zai iya yin bismillah yayin karanta fatiha ko sura in zai iya a fili za a yi kwaboye kana nufin a sallah kenan ai alqur'ani yana da isti'aza yana da basmala kaida karanta alqur'ani kafin a fara karanta shi za a a'udhu billahi minash shaitanir rajim kaida karanta sura kafin a karanta ta za a yi bismillahir rahmanir rahim in banda sura guda daya da Allah ta'ala ya saukar da ita babu bismillah kuma baya daga cikin sunnar karanta ta yi bismillah da farko dan haka koda sallah ne idan mutum zai yi kabbarar harama kafin ya fara karatu a sallah sai yayi a'udhu billahi da bismillah saboda alqur'ani zai karanta kamar yadda yazo a cikin addu'ar bude sallah da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake to ko mutum bai karanto addu'ar ba saboda bai haddace ba ko bai sani ba to gabanin ya fara karatun fatiha to zai yi isti'aza ya kuma yi basmala kuma a sirrance ake ba a fili ba saboda sunnar ma'aiki alaihi salatu wassalam ba sa jin yana bayyana wani abu bayan kabbarar harama sai alhamdulillahi rabbil alamin ma'ana sauran addu'a da isti'aza da basmala yana yi ne a asirce sannan wannan kuma yace yana son a dan yi nasiha ga su ƴan uwa al'ummar musulmai to ga mu ƴan uwa al'ummar musulmai a irin wasu lokuta da mutane ke tunanin ya kamata a yanayin za a haɗe sallah, to sai a cika masallaci da wannan manufa. To idan liman bai haɗe sallar ba, matasa na harba kalmomi marasa daɗi har kunnen liman. To don Allah a samar da wato a sanar da matasanmu ladabin da ya kamata mu ladabtu da su a irin wannan halin. Allah ya taimake mu. To gaskiyar magana ba daidai ba ne ba mamu su rika musguna wa limamunsu. Bai zama liman ba sai da Allah ya fifita shi a kanmu. Ya zama liman ne saboda yana karatun Alkur'ani mai girma, sannan kuma yana da qualities na limanci, wanda da yawa daga cikin mamu ba su kai shi cancanta ba. Da wuya ka je masallaci musamman na sunna, ka samu cewa limamin rubabban limami ne, sauran mamu duk sun fi shi iya cancanta da limanci. Face za ka samu limamin ya cancanci limanci da kuma qualities irin na limanci. To ba daidai ba ne shi ne shugaba, kuma shi ne wanda ya cancanta, sannan kuma a ce mu za mu gwada masa me ya kamata yi. Ina ga babu adalci a cikin wannan lamarin. Ko mata ka ce a gidanka, ta ce ta za ta gwada maka yadda za ka kashe kuɗinka, albashinka, tsakani da Allah ba za ku zama lafiya ba. Saboda kai ne shugaba a gidan, kai ne jagora, kai ne mai wuka da nama. Don haka ba tarbiyya ba ce ko kaɗan, wannan son zuciya ne ba. Sannan magana ta haɗa sallan nan da kuke gani, mu ji tsoron Allah a cikin al'amarin nan ba. Addinin nan na Allah ne, ba za ka dace da ladansa ba sai ka yi shi daidai da yadda Allah ta'ala ya umarni. Sallolin nan fa akan lokaci aka tsara su. Duk wata sallah da ka yi ta ba akan lokacinta ba ta yi ba. Idan ka yi isha lokacin magariba ba tare da ka cancanta ba, ba za fa a karɓa maka ishar ba. Ba san zuciya ba ne ba. Kowace sallah akan lokacinta aka sharanta ta, wannan shi ne asali. Amma uzurin da ya sa za a haɗe sallah idan ya kankama, to sai a haɗe, uzuri ne, rangwame ne. Amma idan bai kankama ba, idan kun haɗe fa bata yi ba, idan kun haɗe fa bata yi ba, in za mu yi son zuciya mu je mu yi a harkokinmu na kasuwa da na sana'o'i, harkokinmu na hidimominmu na rayuwa, mu je mu karata a can, ko da kyau ko ba kyau ya rage namu. Amma mu cire son zuciya a cikin addinin Allah. Ka yi addini yadda Allah ya ce, domin sa ka kai ba kai ka sa kanka ba. Tun da ku ba kai ka sa kanka ba, to ba kai ne za ka faɗi a za a yi ba. Shari'a ce za ka faɗi a za a yi. Idan liman a matsayinsa na wanda ya fi mu cancanta ya ja sallah, ya ga cewa yanayin ya kai a haɗe, to sai a haɗe. Idan da kuskure ma, to a matsayinsa na wanda ya cancanci ya ijtihadi, in Allah ya yarda ku kuskuren Allah ya ɗauki mu, shi ma kuma an ba shi lada na ƙoƙarin da ya yi. Saboda shugaba ne, ya yi ijtihadi ya yi kuskure. Amma ku ma mu ba ku da haƙƙin ijtihadi. Idan kuma liman ya ga cewa yanayi bai kai a haɗa sallah ba, sai bai haɗe sallah ba, to ya taimake ku ne, ya rufa muku asiri. Ya taimake ku ne, ya rufa muku asiri. Kuma ko da kuskure ya yi kuskure wajen haɗe sallah, ya ta hatsari akan ya yi kuskure bai haɗe ba. Saboda shekara muka yi muna magariba lokacin magariba, muna isha lokacin isha, sai da damana ta zo ne jifa jifa muke samun wannan rangwama. To sai a lokacin ne sannan ka gajiya, da duk baka gajiya dawowa da isha ba. Don haka rangwame ne haɗe sallah. Ko ana ruwan ma idan liman ya ce yau ba za a haɗe ba, da yau kowa zai fi ba. Amma inda a ce liman shi a ijtihadinsa bai ga a haɗe ba, sai ku kuma kuka tashi kuna gunaguni, ba za a haɗe ba ne, mala haɗe mana mana. Shi kuma sai ya ji tsoronku ko ya ji kunyarku, sai ya wuce aka haɗe, ba ta yi ba. An gane wannan karatun ko ana musu? Bari in gaya muku, a wajen malaman fiqh da yawa daga cikin malaman fiqh suna fahimtar cewa duk wanda zai hade sallah wajibi ne sai yayi niyyar hadewa kafin ya fara tafarko. Magariba za ta goyi isha, domin isha ba lokacinta bane, magariba ce mai goyonta. To kafin magaribar magaribar taka ta san za ta yi goyo, don haka sanda za ka shiga magariba, ka shiga magariba ne da niyyar goya mata, don haka idan ka sallame za ta ɗauki wannan goyon. Amma idan ba ta san za ta yi goyo ba, sai da ka idar ka gama da ita sai ka ce bari ka yi waccar, ba ka haɗa su ba. Sau da yawa sai an sallame ka, jima mun suna cewa ba za a haɗe ba ne, wasu kuma su miƙe a sahu kawai a sassai cirko cirko, liman ya ɗanya haka ya ɗanya haka, sai to sai a fita ma a leka a ga yanayin a sake dubawa, na ga ya ce amma fa gaskiya kawai a haɗe, kawai a haɗe. Bayan an yi magaribar la illa, kawai a haɗe, kawai a haɗe, kawai a yi insha dai, haɗewa kan ba haɗewa aka yi ba, don magariba ba ta san za a yi mata insha ba, kuma ita ce mai mata alfarma ɗan lokacinta ne. To kawai a haɗe ɗin nan ku nisance shi. Sannan na biyu, idan ku ne kuka ce liman ya haɗe, to yanzu ba shi ne mai ijtihadi ba, ku ne masu ijtihadi, ku kuma ba aikin ku ne ijtihadi. Don haka idan an yi kuskure a ijtihadin, to bari ne da ba za a kwashe ba, ibadar ba ta yi ba. Sannan a wajen malamin usul, mujtahidi baya ta kalidanci a matsayinsa na liman, da shi ne zai nutsu da cewa a haɗe sallah, sai zama bashi da wannan fahimtar, sai kuka sa shi sai ya bi ku, to in yayi ba ta yi ba, in yayi ba ta yi ba. To a kiyaye waɗannan abubuwan don mu san ina muka dosa. In dalili ya yi a haɗe, dalilan kuma malamai sun ambace su, ko dai ana ruwan da yake jika kaya, ko da yayyafi ne, an tafi kaya a jiki, in an fita kaya a jiki, to wannan yanayi ne da za a iya haɗe sallah. Ko kuma an yi caɓi, an yi ruwan ya ɗauke, amma hanya caɓi, in za a tafi ana cire kafa a cikin caɓi, a cikin taɓo, a ɗora da ƙyar, a ɗago da ƙyar, ana facce kaya da fatsin caɓi, da haka aka zo masallaci, to irin wannan yanayin idan akwai shi, malamai suka ce a haɗe sallah, saboda yanayin wannan tafiya a cikin caɓi da komawa, in an zo sau ɗaya an koma shikenan, ba sai an dawo ba, a bari ƙasa ta bushe zuwa gobe. Ko kuma akwai tsananin duhu, an yi ruwa, gari ya jike, amma an ɗauke, sai dai akwai duhu, in kana tafiyar ma ba ka san ina za ka taka ba, gari ya caɓe, ga duhu a gari, ga sanyi, to irin wannan yanayin shi ma a haɗe. Waɗannan su ne siffofi ko alamomi ko dalilai guda uku da malamai suka tattauna a kansu, wanda babu jayayya cewa idan akwai wannan za a iya haɗe sallah. Amma idan aka ga walƙiya, ko a ga hadiri, ko ya gangamu, ko iska, ko wani abu, ba za a haɗe ba. Ba wanda ya ce a haɗe saboda iska, ko a haɗe saboda hadiri, ko a haɗe saboda gari ya ana walƙiya. Ba wanda ya ce a haɗe saboda kun sha haɗe sallah saboda hadari, a idar da sallar iska tana kaɗawa, kowa ya ruga ya tafi gida sham. To dama waye ce? Ƙa'idar shari'a shi ne ku zo ku yi sallar ku, idan akwai hadari ku yi magariba, ku yi sallama, ku koma gida. Idan wannan hadarin ya yi ruwa, to ba cewa za ka yi ga irin ta nan, mun ce a haɗe, an ji a haɗe, to ga shi ruwa ya sauka yanzu, a'a, me abin hayaniya ce aka yi idan ana ruwa, kowa ya yi a gida? Ku ba ka ba, kun ga hadari kun yi magariba, kun koma gida ruwa ya sako, to kar ka fito isha. kai a gida in hajiya tana nan tai alwala kikenan kui ba wani abu inda yara kai sahu duk a ja sallah a gida ranar sallu fi rihalikum sallu fi rihalikum shi ma ladani in an yazo kiran sallah yace kowa ya sallah a gida magana ta kare jama'a an gane to meye abun bakin cikin dan ka koma gida ruwa ya sako kace ga irin ta nan ai dama an ce karka fito kai a gida tunda yanzu ruwa ya sako to da Allah fahimci wannan abu fahimci wannan abu a daina shan wahala da yawa Allah ka sa mu cika da imani Allah ya karba mana ibadunmu Allah ya karba mana ayyukanmu Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta duk abin da ba daidai bane Allah ka nuna mana shi ka tsare mu daga aikata shi Allah ka yarda da mu ka sanya mu cikin bayinka salihai ka karbi tubar mu ya Allah muna roƙonka gafaranka da afuwa ga rajin kainka ka ba mu aminci da zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu mai albarka shugabanninmu Allah ta'ala ka shirya mana su ka ɗora su akan daidai ka gwada musu daidai ka sanya mu a cikin zukatansu ka sanya damuwar mu ta zama damuwarsu burin mu ya zama burin su bukatar mu ta zama ita ce bukatar su ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله